Allah da dacewa duniya da lahira. Kyautata wannan ta shafi talaka da shugaba da jagoran al'umma ya zama yana da tausayi, yana da jin kai, ya zama mai jin kuka ne kuma mai jin radadi ne tare da al'ummarsa, kuma ya zama hannunsa mai tsawo ne wajen kyautata wa mutane. Makoci ya kyautata wa makocinsa, miji ya kyautata wa matarsa, uba ya kyautata wa ‘ya’yansa, mai gida ya kyautata wa yaransa a kasuwa ko a gona ko a wurin sana’a. Lalle babi ne mai faɗin gaske da ana samun rahama da kuma jin daɗin rayuwa da shi. Duk lokacin da mutane suka ƙaurace wa kyautatawa, suka shiga rayuwa ta ƙeta da rashin tausayi, da rashin jin kai, da rayuwar mugunta, da rayuwar ba ruwana, da halin da ɗan uwana wane yake ciki, to dole mu girba abin da muka shuka, kuma mu zo mu yi ta kuka ba wanda zai yayi mana in ba Allah muka koma gare shi ba. Dan Annabi ya nuna mana muhimmancin kyautatawa, yakan sa mutum mai barna ya samu rahamar Allah. Aka shigar da karuwa cikin karuwan Banu Isra'ila. Annabi da kansa ya ce karuwa ce. In an ce ma karuwa, ba sai an yi maka bayanin illar zunubi da laifin da take aikatawa ba, amma duk da zinanta da tsiyarta da take yi, da bayar da mutuncinta da take yi, wani aiki guda ɗaya ta yi, Allah ya yaye mata duk masifa da take ciki ya bata gidan aljanna, shine kare ta samu yana cikin ishirwa. Kare ta bashi ruwa ya sha. Allah ya ce an yafe miki, ba fa nema ta yi a yafe mata ba, a'a, wannan aikin da ta yi na kyautatawa ta dalilinsa kadai, shayar da kare kadai ruwa, Allah ya yafe mata ya bata gidan aljanna. To ina ga wanda dukiyar al'umma take hannunsa, dukiyar al'umma ko jagorancin al'umma yake hannunsa, sai ya zama bai da tausayi, bai da jin kai, baya tunanin mai Allah zai masa akan damar da ya samu. To kaga sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda duk yake da dama kuma dukiyar tasa ta kansa ta halak malak, yayi amfani da wannan dukiyar ya kyautata don ya samu aljanna, sai Allah ya yafe masa laifukansa da zunubinsa da yake aikatawa saboda dalilin kyautatawa da yawa bayan Allah. Ashe ya ku ‘yan uwana musulmi, shari’ar musulunci ta zo da kyautatawa har akan dabbobi, a kyautatawa hatta dabba, a faranta mata, a bata abin da take so, ko da dabbar ƙazantacciyar dabba ne, duba dabba irin kare wanda Allah baya son sa, kare fa ɓata sallah yake, kare fa ƙazanta ne, kare fa ajiye shi a gida ma zunubi ne, amma yau idan ka kyautatawa kare, Allah zai baka lada. To ina ga ɗan adam mai rai wanda yake tafiya da ƙafarsa, yana da iyali, yana da mata, yana da ‘ya’ya, yana da dangi, yana da ‘yan uwa, yana da larurorin rayuwa, sai ka zo da wani tsarin da za ka kyautata masa ya ji daɗi, Allah zai karɓe ka, kuma mutane ma za su karɓe ka, za su yi maka addu’a da fatan alkhairi. Don haka manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi, duk wanda yake da sauran guziri to ya taimaki ɗan uwansa akan abin da yake da shi. Wannan fa ana magana akan ɗaiɗaikunmu, mu ya mu tsakaninmu, ni da kai, makoci da makoci, aboki da aboki. To ina ga shugabanka wanda haƙƙinka yake hannun shi, to ai kaga min babu aula shi kuma yayi tausayi, yazo ya zama mai kyautata mai karantawa. Manzon Allah ya ce hatta abun hawa, idan aka je yaƙi, duk wanda yake da ƙari na abun hawa to ya taimaki wanda ba shi da shi, ya hau ya tafi yaƙi. Kaga wannan tafiya zai, wataƙila mutuwa zai kashe shi za a yaƙi, amma Annabi ya ce ka kyautata masa, ka bashi abin da zai hau. Allah ya ji kan Abdullahi ibn Mubarak, shugaba ne, jagora ne, abu mun ga misali, inda shugabanninmu za su karanta tarihin Abdullahi ibn Mubarak, da irin mulki da sarauta da ya yi, da irin taimakon al’umma da ya yi, to da sun samu blueprint na gudanar da jagorancinsu a cikin al’ummarsu. Yana da makoci ba Yahude a matsayinsa na shugaba, wallahi duk abin da ibn al-Mubarak ya samu sai ya fara taimakon wannan ba Yahudin, kaga wannan ba Yahudin ba musulmi ba ne, amma sai ya taimake shi ya bashi guzurinsa na iyalinshi, ba zai ba wa matarsa ba, ba zai ba wa ‘ya’yansa ba, sai ya fara taimakon makoci ba Yahudi, saboda haƙƙin maƙotaka, wanda ya ga kana da shi baka bashi ba, zai kwana cikin baƙin ciki da damuwa akan ga ɗan uwana yana da shi bai bashi ba, bai bani ba. Ibn Mubarak shi ya fara taimakon wannan ba Yahudi ya bashi sutura, idan ya zo sai ya fara yi wa ba Yahudin nan sutura kafin ya miƙa wa ‘ya’yansa da iyalinsa, haka ya rayu. amma ka duba ta dalilin kyautatawa wannan da Ibn Mubarak ya yi masa duniya ta dauki wannan tarihi ta dauke shi a matsayin darasi da zake koyi da shugabanni da wanda suke talakawa wajen kyautatawa wata rana aka zo aka ce makocin ka sayar mana da gidanka sai ce a baran sayarwa gidana yana da tsada gidan fa bai kai ya kawo kar ka dauka wani gidan kirki ne a wancan lokacin sai ce gidana dinari 2000 ne ko dinari 1000 ma bai kai ba me yasa yace eh kudin su yana da tsada 1000 kudin gidana dinari 1000 kuma albarkacin makotaka da Abdullahi ibn al-Mubarak bazan saki gidana bar makocin arziki mai taimakon mutane ba a banza sai an saya aka ga Abdullahi ibn al-Mubarak yayi wa Allah godiya yace ina son yi masa addu'a ya daga hannu yace Allahumma hdihi ila al-islam ya Allah ka shiryar da wannan makoci na ba yahudi zuwa musulunci wallahi haka Allah ya take Allah ya tabbatar da walittakan Ibn al-Mubarak mutumin nan ya musulunta ya zama musulmi saboda me saboda kyautatawa in shi ne Ibn al-Mubarak din a matsayin sa na shugaba jagora wata rana aikin hajji zai ji sai zo ya wuce ya tarar da wata mata ta dauki hankaka mushin hankaka a bujuji saboda yunwar da ake a wannan lokaci da talauci da bukatar rayuwa a juji ta dauki wannan mushin hankaka yace sai tura yaron sai ce bita kaje ka ce me za ta yi da wannan mushe take ci aka tambaye matar sai tace ai yau sama da kwana uku ba mu da abin da zamu ci abinci ya gagare mu ba mu da yanda zamu muka samu wannan mushe bari mu je mu dauke shi mu gyara shi mu ci kawai sai ya fashe da kuka Ibn al-Mubarak kaga shugaba mai tausayi shugaba mai jin kai shugaba mai damuwa da al'ummarsa kuka ya fashe da shi saboda me saboda yunwa da ya ga al'ummarsa ta fada ciki wata mata tana cin mushi ya fashe da kuka yace duk jama'ar da muka zo zamu tafi aikin hajji kowa da ya zo guzurinsa da guzurinsa mu shiga wannan gari da suke cikin talauci kowa ya je taimaka musu ba wani magana zuwa aikin hajji ku taimaki wadanda suke cikin yunwa da cikin talauci da bukata shi kansa ya shiga garin yace baran ma je aikin hajjin ba na fasa gabaki daya dan taimaki mutanen nan kawai yana cikin bacci sai ya ji ana cewa hajjun mabrur wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur Ibn al-Mubarak Allah ya karba aikin hajjinka duk ibadar da kai a hajjin nan an karba Allah ya karba kuma ya gode bai bada aikin hajjin ba kaga ashe ta dalilin kyautatawa wani wani aikin alherin da kai niyyar za ka yi shi ko baka yi ba sai Allah ya karba ya rubuta maka dan Allah bai da asara dan ya ce mike ka saboda ka ce miki mutane ka agara musu to wannan shine tarihi kadan cikin magabatan mu shugabanni jagorori waɗanda suke kula da lamarin al'ummar su suna taimaka musu wani bawan Allah yana cewa ko da na ne sun ci dan uwana ba na tare da shi a sama ko ƙasa to amma taimakona da yaye masa bakin ciki duk inda nake a nesa wallahi sai na aika masa taimakona sai na yaye mai bakin ciki da damuwa haka kai ba da kake shugabantar mutane ko da ba ka iya haduwa da talaka to ya zama hannunka yana isa ga hannun talaka zaka taimaka masa kuma zaka ji kukansa zaka amsa masa damuwarsa yace wallahi ni a ɗabi'ata idan dan uwana ya saka riga mai kyau bana taba cewa to ni me yasa ban da irin wannan rigar ko kuma in ce ni ma ina so ma in samu riga sama da ta dan uwana yace wallahi bana yi ina neman Allah ya bani ni ban damu da rigar da wani dan uwana zai sa ba kada ma hasada ta same ni abin da ya dame ni ya zan in ce miki dan uwana jama'a alheri zama yake da wama yake komun lokaci ba a manta alheri ku yi alkhairi sharri kuwa komun karancin sa mummunan abu ne kuma yana bata tarihi kuma duk abin da za ka yi in dai ka yi wa mutane sharri to ba sa manta wannan sharri sai fa ka yi da gaske wajen binne musu sharri da suke ciki kuma aikata abu mai kyau abu ne mai kyau fi'ilul jamil jamil kuma kyautatawa mutane kowa ya san falalarsa ko arni ya san taimako abu ne mai kyau ko wanda baya sallah ya san tausayi da jin kai abu ne mai kyau wanda yafi kowa ribatan mutane shine mai tausaya musu mai basu mai kuma yi musu falala kuma shine yake samun soyayya da kauna ta mutane a tattare da shi amma wanda yake bakanta musu wanda yake kuntata musu wanda yake musu rowa suna ganin kana da shi amma ba za ka bayar ba to za su ji ba sa son ka suna kuma kin ka kuma duk bala'in da zai same ka sai dai su kura wuta abin ya same ka me yasa saboda kana da shi baka taimaka musu wannan shine sunnar rayuwar dan adam dabi'a dan adam ne ko dabba ce tana son mai kyautata mata yanzu duba zaki cin mutane yake duba kura duba damisa amma wallahi wanda yake bawa zaki nama wanda yake taimakon zaki wanda yake taimakon damusa baya cin sa idan yazo sai ma yazo yana shafa kansa yana gyara masa bakin sa amma in wani ne ba shi bai ganshi a daji wallahi sai ya kai mai farmaki amma duk wanda yake taimako ko dabba ce yake taimakon ta to wata kai masa farmaki to haka su ma fa mutane suke wanda duk yake kyautata musu to ko ba sa nufin su da mummunan abu kuma ba sa kulla masa sharri dan haka ya koyan uwana ku zama masu kyautatawa da ku talakawa wa junanku da kuma shugabanninku da shine ake samun hudin zuciya ake samun hasken zuciya da kyautatawa mutane ne ake samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma da sakina da nutsuwa aje kasuwa ai ciniki aje aikin gwamnati a dawo kowa ya kwanta a gidansa baya jin tsoron komai baya jin tsoron kowa saboda waɗanda suke da hali suke da dama suna kyautatawa waɗanda suke na kasa Allah yayi taimana magana muciyar mu taimaka wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila taluka ku kyautata saboda Allah ku kyautata kuma ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wadanda suke kyautatawa mutane suna ciyarwa fi sarra'i wa dharra a cikin yalwa farin ciki da lokacin da ake cikin kunci wal kadhimin al ghaiza masu haƙi ya fushi in abu ya dame su suna haƙi ya fushi wal afin anil nas masu yi wa mutane afwa to Allah yana son masu kyautatawa wadannan masu kyautatawa ne musamman a irin wannan yanayi da mutane suke cikin hali na kakanikayi abincin da za su ci ya gagare su suturar da za su sa ta gagare su kudin mutan da za su yi amfani da shi yana neman ya gagare su al'amura sun tsaya cik to wannan shine ya kamata mu tsaya mu yi tunani ga baki ɗayan mu da masu halin mu da ƴan siyasan mu da gwamnatin mu da kowa da kowa namu mu dawo mu yi tunanin me ya jawo wannan masifa da hali da muke ciki shine mu yi kokari mu kyautata wa mutanen da Allah ya dora haƙƙin su akan mu dukkan mu sai Allah ya tambaye mu akan nauyin da yake kanmu kuma Allah fa ba zai kyale mu ba wani yace idza jadat alayka ad-dunya fajubbiha idan duniya ta baka kai ma ka ba da kyauta kai alal nas turran innaha tataqallabu ka ba wa mutane duka kowa da kowa shine turran saboda fa tana iya canjawa in kai mai kudi ne yau gobe zaka waye kudi gari wallahi baka da kudin nawa ne sun yi yayin kudin da abin da suke da shi amma ta juya ba su shi idan mai mulki ne fa tana iya juyawa ka rasa wannan mulkin naka in mai sarauta ne kana iya rasa wannan sarautar naka tunda baka kyautatawa mutane dan haka kyautatawa mutane abu ne da yake dawamar da jin dadi yake dawamar da kwanciyar hankali yace kyauta wallahi baya karar da abin da Allah ya baka falal judu yufniha idan hiya ahbalat kyauta wa mutane bawa mutane baya karar da abin da ka mallaka baya karar da shi musamman ma dukiya ta gwamnati wadda ba taka ba dan ka dauka ka bayar ba karewa za ta yi ba Allah zai sa maka albarka a cikin mulkin ka da jagorancin ka musamman dan kasuwa da Allah ya bashi yake da hali Allah zai sa masa albarka cikin ainihin wato duk abin da yake gabatarwa dan haka mu zama masu kyautatawa kuma kar mu dauki rowa a bari ce walal bukhli yuqtiha idha hiya tazhabu wallahi rowa kuma baya bar maka mulki a hannu rowa baya barin dukiya ta ci gaba zama mutukar Allah ya kawo tafiyan wannan wadata wannan mulki in dai kana yi mutane rowa baka taimaka musu Allah tabaraka wataala yayi mana bayani akan muhimmancin taimako da aikata ayyuka na ƙarai gaba ɗayan mu gaba ɗaya ya ku yan uwana ya ku wannan al'umma ta kyautatawa lalle mutum zai samu sa'ada zai samu rabota ƙwarai idan ya zama mai kishin taimakon al'ummarsa ya zama mai jin kai ko mai kyautatawa kar mutum ya yadda ya ji ci baya a ransa wai dan ya dauki wani abu ya bayar ko ya taimaka wa mutane ya sauƙaƙa musu yanzu misali abincin da mutane za su ci ga gare su amma akwai hanyar da za a iya sauƙaƙawa in ana so za a iya sauƙaƙawa suturar da mutane za su sa larurar asibiti rayuwa ta yi ta zama abin da ta zama in muna so za mu iya kyautata wa kanmu ba ma sai wani ya zo ba Allah ya bamu wadata a tsakaninmu da zamu yi sannan gwamnatinmu tana da ikon da za ta iya duk abin da za ta yi na kyautatawa so akwai buƙatar shugabanni su juyo da tunaninsu ga hakki na talakawa da yake kansu daidai gurgudu su yi iya abin da za su yi kuma su rinka yin bayani mun yi kaza da gaskiya kuma saura kaza zamu yi muku kaza zamu yi muku kaza idan an yi wannan to sai a samu kwanciyar hankali sai a samu ainihin wato nutsuwa wanda Allah yana cewa man yassara ومن نفس عن مؤمن من نفس عن مؤمن كربة دو وند إياه ومؤمن بإنشكي توسي الله يا إياه بإنشكي الدنيا ده لاهرة متعني سنة تكين بإنشكي سنة تكين دعوة تو كيف أنت شفت تكين ما سياه مصبا والله ونبغى الله نجني أنا نونا أو يا ابن ليك ده هالي كتر أنت عليا اللي يسوي سيطع تو سيسا يتع مصارو مصما تايشيب سيلاي sai zaro na daya yana ba su da daya da ta zo karshe sai ce kai hakuri ya kare sai tafi ya abin da zai yi taliya kuma yanzu din nan a masallacin nan da yake hudubawa wani abu yanzu din ka fita nan ka taliyar ba ya dai kane ne da ku kawai za a karbe ta saboda mutane suna bukata shinkafa din nan da ake ci tana neman ta gagare mu me yasa wanda yake da hali yake da iko ba zai taimaki makocinsa da agaza masa da taimaka masa ba muyi wannan duk wanda yake da iko kamar yadda manzo Allah yake cewa na kusa ya taimaka na kusa su kuma uwa uba hukuma su ne a matakin farko su duk abin da za su iya taimakawa talakawan su sauƙaƙa musu wannan shine rabotan su kuma shine jin dadin mulkin su shi mulki bai da dadi idan ana korafi akan ka mulki bai da dadi idan ana korafi akan ka amma shine mulki wani lokacin baya so a gaya masa gaskiya sai wanda yake da rabo haka shi ma talaka idan ya shiga cikin kunci yana da wahalan sha'ani yana da wahalan juyawa bai fahimtar wani abu in ba wata buƙatar da yake da ita aka biya masa ba to me yasa zamu bari mu jefa kanmu cikin damuwa da kunci alhali muna da halin zamu iya sauƙaƙawa manzo Allah ce man yassara ala musiri wanda duk ya sauƙaƙawa wanda yake cikin kunci to Allah sai ya sauƙaƙa masa duniya da lahira wannan kadai bai ishe ka albishir ka sauƙaƙawa mutane ba duk wanda ya sauƙaƙawa mutane Allah ya ce sai ya sauƙaƙa masa duk wanda ya taimaka wa mutane suka sha ruwa lafiyayyen ruwa Allah sai ya taimake shi ya ba shi ruwa a gidan aljanna duk wanda ya ba wa mutane abinci Allah sai ya ciyar da shi a gidan aljanna dan uwana musulmi ita duniya da ka sani mai karewa ce Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa wallahi da ina da duniya gaba daya a hannuna a matsayin ina mulkarta tawa ce wallahi in zan iya daukan duniyar nan dukanta in danka ta in sa ta a bakin dan uwana wallahi ni zan ga cewa bai ishe shi ba sai na da ƙara masa yace ban da wani abin da zan yi na rike ban ba wani dan uwa na taimake shi ba Umar ibn Khattab yace manzo Allah wata rana an shiga kunci yace mun ta sadaka muka yi ta sadaka na shirya na je na debo rubun dukiya ta gaba ɗaya inji Umar na kawo annabi yace me ka bar wa iyalinka a gida yace na bar musu Allah da na bar musu rabin wannan dukiya yace an gode yace wuf sai ga sayyidina Abubakar ya debo duk abin da ya mallaka gaba daya da wanda zai fada aje a diba da wanda zai iya daukowa ya kawo yace gashi gaba daya na bayar annabi Allah yace me ka bar wa iyalinka yace na bar musu Allah da manzon Allah ya dauka ya bayar yana jiran Allah ya dauki nauyinsa to haka abin yake duk wanda yake taimaki wani wanda yake musamman cikin wannan yanayi da yake cikin kunci wallahi Allah zai taimake shi kuma babu hasara a cikin taimakon mutane kuma za a yaye wa mutane a rage musu radadi da damuwa da suke ciki da ƙarshe ina amfani da wannan dama a wannan munbari ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya gaba daya musamman musulmi kada mu yadda duk wani halin da muke ciki mu manta da addu'a mai imani shine in bala'i ya zo masa sai ya tuna Allah. Ba mu da wata dabara da ta wuce Allah. Koda zamu fada a baka, koda zamu yi kaza mu yi kaza, to a gidajen mu, a masallatan mu, a wurin sujjadar mu, wallahi in kuka rike Allah kuka yi gaskiya, to taimakon da za ku samu daga wajen Allah ya fi taimakon da za ku yi tsammani daga wajen wani. Wajibi ne mu kama Allah kan mu manta mu muna sallah. In wani wanda ba musulmi ba yayi wani tasarrufi wanda ba daidai ba cikin maganganunsa ya manta da Allah, ko wani wanda bai san addini ba ya bude bakinsa ya faɗi wasu maganganu ya manta Allah a ciki, kai bai kamata ka manta Allah ba. Saboda me? Duk al'ummar da suka bar Allah to Allah barin su yake. Nasullaha fa nasiyahu ai tarakullah fa tarakahum. Da suka shiga yanayi sai suka manta Allah, sai suka dauka dabarar su ce za ta kubutar da su. Da haka mu muna da aqida mu musulmi, duk abin da za mu yi to ba za mu manta da Allah ba, kuma ba za mu manta da koma ga Allah ba. Kuma an koya mana in mun shiga wani yanayi na tsanani to bayan addu'a kuma sai mun yi motsi mu koma ga Allah mu kyautata. Yanzu gashi ai an ce a kyautata, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Idan kun rike addu'a Allah yayi alƙawarin zai taimake ku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an waliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah yayi alƙawari idan an kira shi zai amsa. Daka mu muna da Allah kuma muna da masallaci kuma muna da addu'a, kuma ba abin tafi karfin Allah, kuma ba abin tafi karfin addu'a. So duk yanayin da muke ciki ba za mu manta da Allah ba tabaraka wa ta'ala a matsayin mu na musulmi. Abu na biyu, kira ga gwamnati, gwamnati ta yi kokari ta nutsu kuma ta karbi shawara ga waɗanda suka ba ta shawara mai kyau da masoya da makiya. Wani lokacin makiyinka ma yana iya baka shawarar da za ta iya maka amfani, ko da ba ya baka shawarar da niyyar kai ka gyaru bane ko kai nasara. Duk wanda ya magana a saurare shi, a ji me ya faɗa, a ji dalilinsa, a duba yanayi da ake ciki, a sauƙaƙa wa mutane ko yaya abinda zai kawo wa mutane sauƙi to a yi shi. Ko da kuwa idan an sauƙaƙa musu ɗin, wataƙila za a rasa wani abu, to ba damuwa a rasa wani abun a faranta wa mutanen, a yaye musu baƙin ciki da damuwar da suke ciki, zai taimaka ƙwarai da gaske. Shi matsalar talaka, idan ya samu buƙatunsa na yau da gobe ko bai da kuɗi a aljihunsa, bai fiye damuwa da abin da gwamnati take yi ba. Abinci, in dai zai je gida ya ɗora tuwon masararsa da yakuwarsa ya ci, in dai zai je ya yi awansa ko da bai da buhuna, zai yi kafkaf ɗinsa ya je ya samu abin da zai auna ya ci. Sannan in bai da lafiya, in ya je asibiti zai tarar da likita ya duba shi a bashi magani, ko da farashi mai sauƙi ne. Sannan zai iya ɗaukan ɗansa ya kai shi makaranta ya yi karatu don ya samu ƴancin rayuwa. Sannan an tsare masa ransa, an tsare masa hanyoyinsa, an tsare masa kasuwarsa, an tsare masa wurin sana'arsa. Kaga an bashi lafiya, an yassare masa hanyar sana'arsa da mu'amalarsa, kuma abincin da zai ci an sauƙaƙa masa. Wallahi ba ruwansa da dubu miliyan kaza da zaka sata ko kaza ko kaza ko kaza da zaka. To mushkilar ita ce, duk lokacin da shugabanni suka manta wannan, suka shagaltu da wani abu daban, to shi kuma talaka sai ya dawo. To tunda bai da abin da zai ci, bai da abin da zai sha, bai da kaza bai da kaza, to sai shedan yake bashi tunani. Kuma a lokacin wanda yake jagora a wajensa shine wanda ya san me yake ciki, kuma zai jagorance shi akan aikata abin da zai aikata, ko da ta'addanci ne. Saboda an bar shi ya fi tsada, an matse shi ya kai bango. A lokacin fa wanda zai saurara, waye zai taimake shi akan wannan yanayin da yake ciki? Kawai shine zai taurare shi, kuma ko da ƙarya yake wancan din. To kenan, kaga kada shugabanni su bari har akai lokacin da talaka zai zo baya sauraron kowa, sai dai ya yarda ko ta'addanci ko barna zai yi, yayi barna in dai zai samu ƴanci ya samu biyan buƙatarsa. Kuna gani ana yin satar abinci a motoci a ƙasar nan, kuna kallo naman kai a garin nan, mun nan garin nan mai albarka na Kano, naman kai a mota tana bayan kanta ake sacewa naman kai da wani guri zubar da shi ba ciki sadaka ne kawai mun samu mun dauka yanayi ba halal bane ba daidai bane kuskure ne jahilci ne rashin hankali ne a zo a tsare mota kayan wani dan kasuwa sugar wani dan kasuwa bai hasan hawa ba bai san sauka ba mutane su fake da yanayin da suke ciki su biya mutanen banza su zo su yi ta sata ba inda Allah ya halatta muku wannan yanayi to amma a taimake su a hana su su fada wannan hanyar da za su yi wannan abu batta maganar satar gidaje sata ta tsallaka gidaje sata a masallatai sata a kaza wani baya jin wata aya ko wani hadisi da zai hana shi ya dauki kayan wani ko ya kwaci bayan wani dan ka duk abin da gwamnati za ta iya yin tunani a cikin wannan kwanaki ta taimaka wa mutane ta yi zai taimaka kwarai wajen samar da zaman lafiya da kwantar da hankalin mutane kuma wallahi ba a makara ba akwai hanyoyi da yawa sai a duba me damuwar mutanen nan me suke so ne in ba mu yi musu ba me zai faru in mun musu me zai faru sai a taimaka musu ai ta mitin ai maza-maza a canja mutane yanayin da suke ciki wannan shine za su iya fahimta duk wani karatu da za a yi musu da bayanin da za a yi musu dan haka muna kira ga gwamnati da babban murya yanayin da kasar nan take ciki dingirereniyar yayi yawa muna jin tsoron me zai iya faruwa halin da kasar za ta fada akwai matsaloli da yawa matsalar kaza mutane sun yi hakuri da wasu abubuwan da yawa ba su magana akai jikinsu yana gaya musu to in suka yunkuro suka ce za su yi wani abu to kuma ai shine amfanin siyasa ai shi dan siyasa ai mai dabara ne ai shine wayo ne in ya ga damar da yake da ita za ta kubuce masa sai ya yi wuf sai ya amfani da wata damar ya yaye mutane bakin ciki da damuwa ba ka da wani asara dan ka taimaka wa mutane kuma me ake bukata taimakon dai ake bukata so wannan kira ne ga gwamnati ta yi kokari ce tunani da gaggawa kafin damar ta kubuce muna fatan alkhairi wannan kasa ba abin da zai faru sai alheri insha Allah ta'ala amma lalle adalci shine a gaya musu su yi abin da ya kamata su yi na duba yanayin da ake ciki wallahi ba mu ce ba a yi ba ana iya abin da za a iya yi amma bai isa ba har yanzu talaka taimakon da yake so bai gama shiga hannunsa ba bai samu wannan abun ba tukunna dai in ma ya samu bai wadatar ba da haka ai maza-maza wannan shine soyayya wannan kuma shine kauna saboda zaman lafiya yafi komai tashin hankali kuma masifa iya masifa in aka bar kasa ta bada cikin yakin batsata da zubar da jini to wallahi alazim ina gaya muku abun bai da kyau sannan ina kira ga mutane duk yanayin da kuka shiga ka ku manta da falalar addinin ku akan ku da kuma malaman ku na addini ina jin tsoron mu zo wani yanayin da za a bata mana mutuncin malamanmu da kimarsu karamin mutum wanda bai kai ya kawo ba zai iya kiran kowane malami a kasar nan ya sa hotonsa ya zage shi ya ci shi su ne limamanmu a masallaci su suke jagorantar mu su ne in muka shiga damuwa muke kai musu kuka su yanke hadari su yi magana a kai wallahi akwai abubuwan da malamai da yawa suna yi wasu rasa ransu wallahi ba ku sani ba wani kurin ciya za a yi wani yaras a yi jana'iza sa amma kashe shi aka yi duk baka sani ba to ina jin tsoron mu zo yanayin da za a cire mana ganin darajar malaman mu da abu ya kai ya kawo kai shi a kiran malamai ana zagi kamar su suka kawo bala'i gaba daya da wanda ya isa da wanda bai isa ba mu nutsufa malaman nan su ne suka saura muku yanzu wallahi azimu su ake jin maganar su daka in kuka biye wasu suka zuga ku kuka zubar da mutuncin malaman suka zama ba su da kima to wataran malami zai zo ce la ilaha illallah mu a ce ƙarya kake bai da wani abin da zai faɗa yi tunda an ce kada a yarda da shi an ce a ƙaryata shi an ce kaza kuma wata kutula ne wani tunani ne in muku sani ba mun sha gaya muku akwai tunanin isqatu shakhsiyati idan ana so a gajar da barna a ƙasa ba a yin wannan barnar sai an zubar da duk mutuncin wani mai mutunci kamar yanzu yadda yake faruwa a Najeriya ba wani babba kowaye za a iya zuwa a zage shi karamin mutum kaskantacce zai iya shiga gidan radio ya kira sunan kowaye ko basarake ko malamin addini ko dattijan kasa kowaye kowaye ya zage shi ya sa hoton sa ya ci mutuncin sa kuma a kwana lafiya to malamai masu cewa Allah ya ce annabi ya ce mu dai a matsayin mu na musulmi wallahi tallahi ba za mu rabu da malaman mu ba amma ba annabawa bane suna iya daidai suna iya kuskure idan har ka magarin mutum zai iya yin kuskure ayi masa afuwa kana ga malamin addini yana da haƙƙin ayi masa afuwa bai kamata a manta da duk alherin da malamai suke ta yi ba a rayuwarsu na hidima wa mutane da kira zuwa ga Allah dukan su aikin kyauta suke yi don Allah suke nema to kada mu zo wasu kungiyoyi su shigo cikin mu na abokanan gaba su ci zuga matasan mu da samarin mu akan yin rashin mutunci har yaro karami ya bude baki shi wai malamin addini wani yazo yace kaza akan mun bari wai a zunguro shi to sai ka zunguro shi to wa zai hamun barin gobe akan wani abin da baka da tabbas akai wautar mu ta kai har da zamu iya fadin wannan magana to wai duk abin da ake so a ci nasara akan sa sai aka ci mutuncin bayin Allah da kusa da Allah to ya za a kama nasara akai su bodannan fatu annabawa da manzanni abin da aka yi mana in suka shiga masifa hatta kafiran su mutanen kirki na Allah suke nema su je same su wallahi hatta kafirai a Makka da suka shiga matsi da talauci da fari billahi alazim su Abu Jahal su Abu Sufyan su wai sauran su zuwa suka ce ya Muhammadu ka roƙan mana ubangijinka yayi mana halin da yake ciki to sai muka waye gari waɗanda muke ganin na Allah ne alalace din sai muka zubar da su yan siyasa suka zuga mu muka ta zagin malaman mu to kwazo wata rana kuma kuna ganin zalunci ana yi ku rasa wanda zai tashi ya musu magana in kun yi magana su turo tiya gas a harbe ku gaba daya saboda wanda yake da kima da karfin Allah a bakin sa da karfin manzon Allah da shari'ar musulunci kace bai da mutunci bai isa ba to kuma an taba rayuwa a kasa ba babba ba wani babban mutum irin wannan abun ne muke jewa yan uwa tsoro wannan abun da aka dauko na zubar da mutuncin sarakuna a kasar nan su suke kusa da mu su ne gidajen su yake dabdabu su ne suke da fada su ne suke zaman talakawa kullun duk da suna da laifukan su da kurakuran su mun ce ba su laifi ba kidan ba wanda bai da laifi su ne muke ji a matsayin mu na musulmi wani shugaban mu ne da sunan musulunci duk sarakunan nan da rawanin Shehu Usman dan Fodiyo ne da musulunci da waye suke zaune to sai muka zo muka goyi bayan tsarin da zai zo irugurguje su gaba daya kun ga an zubar da mutuncin sarakuna ba kowa dan siyasa ku dama za a iya zagin sa a ci mutuncin sa sauran malamin addini to shi ma an zubar da mutuncin sa an yake shi ranar da gwamnatin ta dawo tana kashe malaman ko tana musu wani abu ko wani azzalumin shugaba ya dauki wani malami igula kan tashi ito zarta shi ba ku da bakin da za ku iya magana saboda ya faɗi gaskiya za a zo lokacin da wallahi malami bai isa ya bude bakin sa ya faɗi gaskiya ba sai dai kowa ya ibada sa gida halaka ta zuwa cikin al'umma don haka duk yanayin da zamu fada a ciki kada mu kuskura mu goyi bayan cin mutunci na malamai mu nemi haƙƙin mu inda ya dace amma kar mu shigar da mutuncin cin mutuncin malamai wallahi alazimu bala'i ne matukar zamu rungumi cewa zamu wulakanta malamai mu zage su to fa Allah bai zai ba mu nasara akan abin da muke nema ba to ai shine suke nuna mana Allah ai suke ce mana ga yadda zamu kama Allah ar nema ya san muhimmancin malami ai ballantana musulmi saboda waɗannan kalmomi na yarinta na rashin hankali kada kunci da yanayin da muke ciki mu dawo kan ƴan uwanmu jagororin mu mu zo mu fada da su daga baya kuma ba lalle mu samu biyan bukatar da muke so ba dan haka lalle malamai suna da kima kuma suna da daraja kuma mun ce ba sa laifi wallahi za su iya laifi mun wani malami zai zo ya ce malami yayi kaza kaza ai shi ma malami ne to ka jira shi ma akwai nasu lokacin babu hikima malami a cikin malamai ya fito ya ware kansa ya nuna shi ne mai tsarki shi a karan kansa ya faɗi wani abu to kuma akwai abin da zai zo dole sai an nemo sauran malaman a hadu a yi mutum da bai isa yi ba ba yanda za a yi mutum shi a karan kansa ya zo ya ce shi ne kawai na Allah sauran duk na banza ne akwai hadari a ciki ballantana yan titi yan gama gari wannan kan dama abin tausayi kenan a sababan mana rikici a masallatanmu a koyawa ƴan iska dama su shigo masallaci nan gaba duk wani malamin da ya zo ya faɗi wani abu nan da ya saba ra'ayin wasu mutane shikenan sai su zo masallaci su zo da kuranga su hauka mambarin su jumburo shi ya fado ya fasa bakin sa ko su kashe shi yana kan masallaci an kashe tunda an ce a zungure shi wannan rashin hankali ne wannan dabbanci ne kuma aiki ne ma wasu kuma ka yadda kamar yadda kai kana yin kuskure to wani ma zai iya yin kuskure ku yi fatan alkhairi wa junanku mu haɗu mu yi addu'a kuma haɗuwar mu da malaman mu haɗa kai mu yaƙi zalunci shine zamu samu nasara in muka cire malaman a gefe muka ci mutuncin su to ba mu da jagora a hanya za a zo lokacin da in iskan gari su za su rike gari fur a kasar Sudan nan ta ishe mu misali yaƙi yanzu da ake a Sudan mutuwa wallahi alazimu a hanya zai ga mutum ya faɗi abu saboda yunwa ba abinci saboda duk kasuwannin an kona su duk bankuna an kone su makarantun duk an kone su an rufe su gidaje na haya na masu kuɗi da duk sun gudu gidan sai gan shi katuwa nawa kaza an rasa ma nawa kowa ya gudu ya tafi ba abincin da za a ci ba za a iya zuwa jeji a nawa ba bindigogi sun shiga hannun mutane Sudan kuma wannan Najeriya da kuke gani tana da muhimmanci a zuciyar duniya musamman akan harkar addini ana addini a Najeriya daidai gwargwado kuma sun yi alkawari sai sun wargaza mu sai sun watsa mu dan haka mu nemi hakkin mu kada mu bari a zalunce mu tabbas amma mu yi amfani da hankali mu yi amfani da tunani ba wanda zai hana ka neman hakkinka amma kai amfani da tunani kuma kar ka bari wani ya yi aiki da kai yazo ya jefa ka cikin yazi abincin da zaka ci yanzu baka da shi na gobe baka da shi kuma ka zo ka jawo yakin da za a rufe kasuwannin a fasa kasuwannin a kone kasuwannin a fasa suto suto in iskan gari su shigo a zalumai da suke daji su dauko bindigogin su shigo su tabin da za su yi ai ta kashe mutane wanda duk baya son wani ya je ya amfani da wannan dama ibi dare ya je ya kashe tunda ai babu hukuma to wannan shine amana 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 ɗan uwa muna jaddadawa muna cikin yanayi muna cikin damuwa amma mu yi amfani da hankali ko mu tuntubi manya ko da manyan nan muna ganin su a lalace ne dole babban da kake gani yana da wani tasiri da amfani da zai maka kar mu yi abin da zai zo yi mana da na sani mu shiga uku mu zo wannan sallar ta gagare mu kasuwar da muke gadara ta gagare mu zuwa gonar da muke so mu je ya gagare mu zuwa daman iris ake jira saura iris to kada iris din ya zama ta dalilin mu ne an zuba mana ido an yi shiru kuma akan arewa ni duk abin da yake damu na arewa ku ne kuke da masu kuɗi ku ne kuke da kaza ku ne kuke da kaza kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa yau da gobe ya kamata ya fassara muku me ake nufi da mu dan haka yan uwa dan Allah mu yi fighting mu yi kokari wajen nemo wa kanmu yanci mu yi ta gaya wa cewa gabanin mu sai sun ba mu hakkin mu wallahi ba za mu kyale su ba amma mu yi amfani da hankali da tunani kuma kar wani ya zo ya hada ka fada da dan uwanka kai wanda bai san hawa bai san sauka ba wannan ita ce shawarwari da zamu bayar kuma mu kore yake Allah zaman lafiya zaman lafiya yana da amfani wannan zaman lafiya kudin mu bai zai ba mu shi ba Allah ne ya ba mu shi musamman a jihohin mu irin wannan jihohi da Allah ya ce mai ke mu ana ta dan samun dan abin da za a samu ƴan Najeriya ku roki Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya raba mu da fitina ita fitina ta awa ɗaya idan ta kulla wallahi sai ta yi shekara 10 tana ta yi abu ya gagara kuma in bala'in ya sauka duk kasashen duniya zuwa mana ido za mu yi za su yi ta kashe kanmu sai daga baya kuma a zo ana toya za a yi ya za a yi bayan an riga an wargaza duk abin da za a wargaza shugabanni ku ji tsoron Allah ku daina zalunci daman zalunci shine sababin kawo fauda da tashin hankali a cikin al'umma kai ya zama ku ne sababin da za ku kawo yakin basasa da zubar da jini a cikin al'umman ku mulkin ba za ku iya yin sa ku ji dadi ba idan kuna zaluntar mutane ku ba su haƙƙin su iya abin da za ku iya ku musu bayani kwantar musu da hankali kar ku bari kasa ta wargaje ta watsi dukkan mu ba wanda zai ji dadi ba wanda zai kwanta ya gidansa ƴaƴanmu da jikokin mu da ta taba kunnan mu za su yi mu wata muguwar rayuwa a kasar nan mara dadi dan haka muna kira ga ƴan uwa mu yi addu'a Allah ya kare mu da duk wata fitina ubangiji ya yi mana damuwar da muke ciki shi ya fi sanin damuwar da muke ciki kuma ya kwatan mana haƙƙin mu a wajen wanda suka cire mana suka ci mana haƙƙin mu kuma i zaunar da mu lafiya ya Allah duk abin da za yi Allah muna neman ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kuma i taimake mu Allah kuma i agaza mana ya ubangiji ka kare mu da dukkan kariyarka Allah ka tsare mu da tsarewarka ka sa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan magabatan mu Allah ka tsare mana kasuwannin mu ka tsare mana makarantun mu ka tsare mana masallatan mu ka tsare mana duk inda muke amfanuwa da rayuwa da shi ya Allah kai mana mai kyau kada ka kama mu da laifukan mu da kurakuran mu ubangiji Allah ka kwantar mana da hankali Allah kuma ka duba halin da muke ciki ya ubangiji muna cikin yunwa muna cikin talaushi muna cikin bukata muna cikin neman agaji da tallafi ya ubangiji ka duba yanayin da muke ciki ka taimaka mana ya Allah kai mana agaji daga gare ka ka ba mu canyo da tallafi daga gare ka ya Allah ka tsare jinanan mu gaba daya ka tsare dukiyoyin mu gaba daya ka tsare mana mutuncin mu gaba daya